sashen wasu na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Ba sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali kai zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa da alamun harkokin sufuri za su dawo inda ya dace tsakanin yankin Agadez da Algeria don aikin gadar Telwa. Har yanzu mutane na ambata ra'ayinsu kan demokradiyyar Najeriya. Hukumomi a Kaduna kuma sun faɗi dalilin rufe jami'ar jihar Kasu a takaice. Yau Laraba muna da shirin ciwon yamace da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Duk kafin nan a gyara zama don sauraron labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Talata, cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta rawaito cewa waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka sun haura mutum 600,000, idan yadda aka fara tun daga lokacin da annobar ta fara watanni 15 da suka gabata, yayin da adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 da mutuwa kullum a Amurka ya yi ƙasa sosai a makonnin baya-bayan nan. Adadin tunatarwa mara adadi ne na adadin waɗanda annobar ta ɗauka kuma take ci gaba da ɗauka. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Litinin da ta gabata ya amince da yanayin da yake gabatowa, yana cewa yayin da sabbin waɗanda suke kamuwa da mutuwa ya yi ƙasa sosai a Amurka, akwai rayuka da yawa da suka salwanta. Kuma yanzu ba lokaci bane da ya kamata mu yi watsi da matakan da muka ɗauka na daƙile yaduwar cutar. A halin da ake ciki kuma a Burtaniya, Prime Minister Boris Johnson ya sanar a ranar Litinin da daddare cewa gwamnati za ta ƙara kusan makonni 4 na ranar da ta tsara na fita daga dokokin kulle daga ranar 21 ga watan Yuni zuwa 19 ga watan Yuli, wanda za a cire dokokin kulle na COVID-19 gaba ɗaya. Iraki ta sanar a ƙarshen mako da ya gabata cewa ta gano wani katoton kabari da yake ɗauke da sauran sama da mutum 100 da ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS ta kashe a wani kamfani a Mosul, birni na biyu mafi girma a arewa maso yammacin Iraki. Jami'an sun yi amannar cewa raguwar fursunonin 'yan Shi'a ne da ƙungiyar ta kashe a 2014. Ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin sun kashe sama da mutum 600 a kamfanin. Daraktan gidauniyar tunawa da waɗanda suka mutu bisa dalilin addini ta gwamnatin Iraki, Ziya Karim, ya ce katon kabarin na waɗanda suke zaune ne a gidan yarin Badush, mayakan IS suka kashe su bayan da suka karɓa iko da gidan yarin. An kammala matakin farko tare da tono gawar waki 123. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da shugaba Joe Biden ke shirin ganawarsa ta farko da Vladimir Putin na Rasha a yau Laraba a Geneva, fadar White House ta ce barazanar kutse domin neman kuɗin fansa zai zama muhimmin batu na tattaunawa tsakanin shugabannin biyu. Kafin shekaru 2 da suka gabata, ana ganin kutse domin neman kuɗin fansa galibi a matsayin laifin da ya shafi harkokin kuɗi, batun da wuya ya mamaye ganawa ta farko da za a yi fuska da fuska tsakanin shugabannin Rasha da na Amurka. Amma batun ya watsu zuwa gaba-gaba a fagen siyasa a watan da ya gabata, bayan da masu aikata laifuka ta hanyar intanet da ake ji suna aiki a Rasha suka keta hanyoyin sadarwar babban kamfanin bututun mai na Amurka da kamfanin sarrafa nama, wanda suka nema da karɓar miliyoyin daloli a matsayin fansa. Saudiya ta zartar da hukuncin kisa kan wani matashi da aka yankewa hukunci bisa zarginsa da hannu da adawa da gwamnati da 'yan tawayen Shi'a marasa rinjaye suka yi. Abin da ya sa kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce sharar da aka yi masa ta kasance mai cike da kurakurai, sai dai babu tabbas ko an kashe matashin mai shekara 26 saboda laifukan da ya aikata a matsayin ƙaramin yaro. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin ta ce takaddar tuhuma ba ta nuna ainihin kwanan watan da ake zargin ya aikata laifin ba. Gwamnati ta ci gaba da cewa an yanke masa hukunci kuma an kashe shi saboda laifukan da ya aikata bayan ya haura shekara 19. A lokacin da ake tsaka da zanga-zangar juyin juya hali a kasashen Larabawa, jami'an tsaron Saudiya sun murkushe zanga-zangar 'yan Shi'a a kasar mai arzikin mai da ke yankin gabas ta tsakiya, kuma hukumomi sun aiwatar da hukuncin kisa da yawa ga waɗanda suke da hannu a lamarin. Wani fitaccen ɗan takara zaɓen shugaban ƙasar Iran ya yi kira jiya Talata da inganta tattalin arziki da dangantakar siyasa da kasashen yammacin duniya. Babban kokarin da yake yi na jan hankalin masu kada ƙuri'a masu ra'ayin kawo sauyi kwanaki kaɗan kafin zaben. Tsohon shugaban babban bankin Iran Abdul Nasir Himati yana daga cikin 'yan takara bakwai da aka ba wa dama zai shiga zaben ranar Juma'a. Ba shi da wata alaka da hukuma da kuma kowane bangare na siyasa, amma yana sanya kansa ne a matsayin ɗan takara da zai iya kawo masu kada ƙuri'a da suke da tsaka-tsakin ra'ayi da masu neman sauyi. Me yasa za a samu shinge ga ɗaurewar zaman lafiya? Aka tambayi Himati yayin da yake jaddada cewa ci gaba da samun zaman lafiya a duniya da yankin ya ta'allaka ne da niyyar Amurka da gina yadda tare da jamhuriyar musulunci. Ya maimaita kiraye-kiraye na komawa ga yarjejeniyar nukiliya da Tehran ta yi a 2015 da manyan kasashen duniya masu ƙarfin faɗa a ji. Yana cewa idan har ya zama shugaban ƙasa, sake farfaɗo da yarjejeniyar da kuma sassauta takunkumi zai kasance hakika yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai fi ba wa fifiko.
Labarun duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Mutanen yankin Agadez a jamhuriyar Nijar sun kama hanyar fita daga kalubalen sufuri tsakanin yankin da kasar Algeria. Wannan ya biyo bayan bada aikin wata muhimmiyar gada ta teluwa da ta ruguje kuma matafiya ke shan famar ratsa yankin musamman a damuna. Wakiliyar muryar Amurka da magaram Tamar Abadi na ɗauki da rahoton.
Za ta kawo ƙarshen irin ukubar da al'ummar yankin Agadez suka shiga a lokacin damuna tare da inganta shige da fice tsakaninta da kasar Algeria. Sa'adu Soloke shine gwamnan jihar Agadez ya ziyarci ginin gadar inda ya ce
Je suis très réconforté de ce que j'ai trouvé sur ce chantier du pont Teloa. Vous vous souvenez, ces deux dernières années, les populations ont vécu des moments assez difficiles pour la traversée du Kori Teloa aux heures de grande crue de ce même Kori.
Na ji dadin abin da na gani, na gina wannan gada ta Teloa. Idan kuna tuni shekaru biyu baya al'ummar yankin nan na Agadez sun dandane kudar su. Lokacin da gulbin yayo ambaliya.
Et donc le gouvernement avait décidé d'ériger un pont afin donc d'assurer la continuité du trafic entre le sud et le nord. Comme vous savez, nous avons Tirou, mais Arlit et Iferouane également, mais plus loin il y a l'Algérie.
Haka tasa gwamnati za ta gina wannan gada don ƙara ƙarfafa harkar zirga-zirga tsakanin kudu da arewa. Kasancewar akwai Tirou, Arlit, Iferouane, can kuma ga kasar Algeria. Kenan gadan nan tana da muhimmancin gaske kan harkar hulɗa tsakanin kasar Algeria da kuma yankin Agadez.
Donc cet ouvrage est de la plus haute importance pour la continuité du trafic dans la région d'Agadez.
Shi kuwa daraktan da ke kula da ayyukan gine-gine a jihar Agadez, Abdul Karim Ibro, ya ce aiki na tafiya yadda ya dace.
Aiki yana tafiya yadda ya kamata, suna bisa lokacin da aka basu, kuma akwai 'yan sa ido bisa kan aiki duka abin da ya kamata a yi cikin shi ana yin shi. Yana tafiya daidai yadda ya kamata nan da wata ɗaya da rabi zuwa wata biyu ana tamaha za a kammala shi.
Gina wannan gada ta Teluwa ba ƙaramin tunani hukumomi suka yi ba, inji magajin garin Agadez Abdulrahman Turawa.
To wannan sai mun Allah godiya da magabatanmu sun kai tunani an ka sa hannu cikin aljihu an ka hido wannan makudan kuɗi da sun ka tashi miliyar 6,500,000 da ɗan kai don a samu a magance wannan matsala. To da ikon Allah wannan tunanin nasu yadda ya bada muna tamaha sai mu ci abin godiya ne, domin in kun gani wannan aiki an bada shi ga hannun Shinuwa, mutane ke ci 'yan cana. Bayan haka akwai masu biya da aiki sau da kafa, su ne control RSN da belt, su ma suna nan tare da 'yan cana dare da rana saboda ai aiki yadda ka'ida ta ce.
Turawan ya kara da cewa duk da damana ta tunkaro ba su da shakku.
Kuma da ikon Allah yadda aiki yake tafiya sai mu ce muna mai Allah godiya, domin lalle damana ta matso amma ba mu shakkun komi. Zan tabbatar muku da nan zuwa kwana 45 insha Allah komi ya tafi daidai. Dan matsalar ba gada bace kadai, me nake ni ba gada bace kadai, yau in kai gada baka kare wasu wurare ba har yanzu matsala na nan. To da ikon Allah duk wannan kudi an samu bayan aikin gada, kuma an kakkare duk wuraren da sun kamata a kare saboda gada ta samu ta aiki irin yadda ya kamata.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagana a jamhuriyar Niger.
tun bayan murnar ranar demokuraɗiyyar Najeriya ƙarshen makon jiya, mutane ke bayanan abubuwan da suke sa ran demokuraɗiyyar za ta yi musu. Najeriya dai ta sake koma mulkin demokuraɗiyya 1999 bayan kifar da gwamnatin farar hula a jamhuriya ta biyu a 1983, wato zamanin marigayi shugaba Shehu Shagari. Zainab Babaji daga Jos na ɗauke da rahoton.
‘Yan Najeriya na kan bayyana ra'ayoyinsu kan batutuwan da suke fatar ganin hukumomi sun aiwatar wa ‘yan ƙasar albarkacin ranar demokuraɗiyya. A bikin cika shekaru 22 na demokuraɗiyya a Najeriya ba tare da tsinkewa ba, al'ummar ƙasar na ganin matsalolin tsaro, rashin ayyukan yi da samar da ababen more rayuwa na daga manyan batutuwan da hukumomi ya kamata su mai da hankali kansu. Alhaji Ado Musa da ke nan birnin Jos ya ce wasu tsirarun mutane ne suka hana ruwa gudu a Najeriya.
An samu walwalakan na demokuraɗiyya, amma akwai matsaloli. Yanzu babban abin da yake damun mu magana security challenge. Ba wahala ki ji an yi kidnapping, ba wahala ki ji an yi kashe-kashe a nan, ba wahala ki ji wani ya taso daga garinsa an biyo su. Gaskiya muna roƙon Allah ya bamu wasu shugabanni da za su tsaya mana tsayin daka. Shine inda demokuraɗiyya ta zo, sai mu tuna da ita, mu dinga tsalle muna murna.
Takamamme me ya kamata ita wannan gwamnatin a ce ta gyara, saboda mutane dai su ji daɗi, su san cewa suna demokuraɗiyya.
Number 1, ta bada tsaro. Number 2, abubuwa su yi sauƙi. Number 3, shugabannin nan a tsaya a kansu da addu'a.
Duk da cewa an samu ci gaba a wasu fannoni, musamman fasaha da hanyoyin sadarwa na zamani, har yanzu madam Jurit Moha Goit ta ce akwai abubuwa da dama da ke neman gyara a ƙasar.
Waya ce bayan shekara 22 har yau ana magana wai mata ba su kai na rike masai ba. In kika duba kuma fannin samun aiki ma matasa, daga kigan a'a ana sa yaran manyan ne ko kuma sofo iyayenmu sun kusan retire, sun kisa tafi. Waya ce yau ruwan sha ba za ka shiga ɗaki kai ka kunna ruwa ya zo ba, ka shiga ɗaki kai ka kunna wuta wai ka gan wuta daga safe har gobe ba. Inda muna bin wayannan dokokin, in ka ga dan wanka jiya ya sata kuɗin da ya kamata dama a sa a asibiti, an hukunta shi yau yana ko prison ko maybe dokar ya ce kashe shi ne ma, kin ga da za mu yi gaba.
Sakataren kungiyar shiga tsakani na jami'in siyasa a jihar Plateau, Sebastian Pioklam Jibrin, ya ce waɗanda ke da damar faɗi wa shugabanni kuskurensu, su ya kamata su riƙa kwarmata musu don yin gyara.
Akwai mutanen da su ko shugaba ya yi kuskuri, ba za su iya su gaya ma shugaba gaskiya cewa ya yi kuskuri ba. Za su dinga ɓoyewa don su kaɗai su dinga samun abin da za su biya bukata na kansu. A inda yanzu abubuwa take ma bai kamata ma a celebrating wannan democracy da ɗin ba. So maganin siyasa ma in ba zaman lafiya ma ba amfani ma a yi magana ma har da ka ji wani zai zanna yana maganan 2023 wane ne a kai na a kai can. To wannan ma kaman maganan banzan. Wannan cin hanci da rashawa shi ne ya lalata ƙasar nan. Yau za ka ga mutum ɗaya shi ya tara trillion, wani kuma yake gansa capital ɗin shi ma gaba ɗaya bai kai 2000 ba, kuma yana da iyali. So ka gani akwai babban gap tsakanin mai kuɗi da talaka.
Gwamnatin Najeriya dai ta ayyana ranar 12 ga watan Yunin kowace shekara don yin bikin ranar demokuraɗiyya a ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Kar a shafa muryar Amurka ke sauraro a shirin hantsi. A Kaduna, hukumomi sun bayyana dalilin da ya sa aka rufe jami'ar jihar Kasu a takaice, da tsawwala kuɗin makaranta ya sanya ɗalibai zanga-zanga. Isa Lawal Ikara kawo mana rahoton.
Ƙarin kuɗin makarantun gaba da sakandaren da aka yi a jihar Kaduna dai ya nuna da cewa yanzu mafi ƙarancin kuɗin da ɗalibi ɗaya zai biya a makarantar jami'ar jihar Kaduna ya kai naira 150,000 zuwa abin da ya sama a maimakon kuɗin da ake biya naira 27,000 da ɗuriya a baya, abin da ya sanya ɗaliban jami'ar jihar Kaduna bure da zanga-zanga ta neman mafita. Ɗaliban na cikin wannan zanga-zanga ne kuma sai aka sanar da rufe jami'ar baki ɗaya ba tare da sanar da ranar da za a buɗe ta ba. Farfesa Muhammad Tanko shine shugaban jami'ar ta jihar Kaduna, wato Kasu, kuma ya ce gudun tashin hankali sanadiyar wannan zanga-zanga ne yasa aka rufe ta.
Kamar yadda jama'a za su sani, an ƙara kudin makaranta wanda yasa ɗalibai suka yi ta yin zanga-zanga. Saboda gudun kar a samu matsaloli, to zai iya yiwuwa a zo har a kai ga an rasa rai. Don haka muka yanke shawarar mu kun mu bar yara su yi ta yin haka, gwanda mu kulle makarantar. Kowa ya dan samu lokaci ya tunani, sannan sai kuma mu zo sai mu tattauna. In ba zaman lafiya, karatu ba zai yiwu ba.
Sai dai wasu 'yan siyasa na ganin rufe jami'ar ne ma zai iya kawo barazanar tsaro saboda barin ɗaliban a zube. inji tsohon dan takarar gwamna a jihar Kaduna na jam'iyyar PDP Alhaji Isa Ashir Kudan.
Ina so in tabbatar maka rahon makarantar nan wata sabuwar fitina ce kuma ga al'umma. Da rana 12 rana a hanyar Zaria aka bude mu masu motoci wuta aka karkashe mutane aka kada mutane kaman dabbobi. To kuma ka zo ka bar wannan bataliya kuma a waje to me kake so ka kara? Ya zama musiba kenan. Yawa Allah muna roƙon shi arziki yaran nan su koma makaranta. Bayan wannan zan so in kira ga iyaye su taushi zuciyansu don Allah su tausa yaran su mu ci gaba da yin addu'o'i. Kar a ce za a saki yaran nan kuma su koma gararan ba akan hanya.
Fargabar gaza biyan kuɗin makarantar da aka ninninka dai shi ya sabbaba ɗalibai suka fara zanga-zanga a jihar Kaduna. Amma kuma shugaban jami'ar ta jihar Kaduna Kasu Farfesa Muhammad Tanko ya ce sun zauna da ɗaliban kuma ana duba mafita.
Abin da muke cewa shine akwai hanyoyi wanda aka yi wanda zai taimaka wanda bai da ikon biya a taimaka mishi ya biya. In Allah yadda babu wanda zai bar makaranta saboda wai bai da kuɗin biyan kuɗin makaranta. Abinda muka tabbatar ma da ɗalibai kenan. Da a ce ba a ƙara kuɗin makarantar nan ba, gwanda a ƙara ɗin ya zama an iya baka abin da ya kamata.
Yanzu dai manyan makarantun gaba da sakandare a jihar Kaduna guda biyu kenan ke rufe. Wato kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli da aka rufe ta saboda matsalar tsaro. Da kuma jami'ar jihar Kaduna Kasun da aka rufe saboda zanga-zangar ɗalibai. Abin da ya sa wasu manazarta ke ganin hakan ka iya kawo wa ɓangaren ilimi cikas idan ba a ɗauki mataki cikin gaggawa kafin abin ya ta'azzara ba. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.
Gaishe ka na Ikara da miliyoyin masu sauraron Murar Amurka sau hudu a wuni. Aisha Mu'azu kawo mana shiri na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi. Kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Idan ana biye da shirin ciwon yammaci a makonni biyu da suka gabata, maudu'inmu ya karkata akan makomar rayuwar matan da aurensu ya mutu a kasar Hausa da kalubalen da suke fuskanta tare da Hajiya Binta Rabi'u Sifikin da Hajiya Aisha Mu'azu. To kafin mu ci gaba, ga wani dan gutsiri daga shirin namu na makon jiya.
Baki ka ciyarwar takaddiri mun irin nema da muke babu irin abin da mutum baya yi na nema abin da zai rufa kanshi asiri a haka masu ta kokuta da adashi da waye ta tattara kudin ta da waye da ta sai mota amma wataƙila ni dai yanzu in particular ni zan bi kikirci in gaya miki ba ni da wani saurayi ko wani bazawari ko wani mai suna ko ma waye mai wanda ke ɗaukar wata ɗawainiyar ta rayuwata kowace irin cewa ko mai sa bukatun waya.
To daga nan za mu ɗora a yau ai sauraro lafiya. To Hajiya Binta, kowane irin tararraɗi matan da aurensu ya mutu suke shiga?
Tararraɗin da take shiga ita mace idan aurenta ya mutu na farko zaman gidan ya zai kasance because ta riga ta je ta yi zama na yanci a gidan mijinta ko tana da kishiya dai matar gida ce za ta dafa abin da take so za ta yi abin da ta ga dama amma tana dawowa gidansu kuma ta ƙara dawowa ƙarƙashin ko dai mahaifiyarta ko matar uba ko kaka ko dai wani abu so kinga ba ma yancin zancen wani abin da nake so sai abin da aka kawo aka ba
haka
wata zauren zaki yi ki iske watakila abincin da za ta ci ma ya gagare ta sannan sutura da intana da miji ko dai ba da yi watakila dai in ta hanya mata kaya in Allah ya sa da rabanta da sallah ya mata yanzu kin ga ta rasa wannan a gida watakila kin san muna girma iyayenmu karfinsu yana raguwa to watakila za ta fara nan ma yanzu waye zai ba ta kaya watakila ta dinga shiga neman kwancen kanwarta kenan da yatta da yar kanwar baba ta sabo inda dai suke da zaman aure suna da dan gata duk irin wannan sannan da tararraba intana da yara ta fito ta bar yaranta wani hali suke ciki irin wannan tarbiyyar su a kar mata uba ta gallaza mu sannan duk in kin dauke wannan kuma akwai tararradin waye ma zai zo ya ce yana santa yawanci masa suna da wani fahimta cewa ai in dai ta taba yin aure to ta san namiji saboda haka ba wai ma lalle sai an aure ta ba za a iya yin komai da ita in kuma ka yi rashin sa'a, talauci da wahala sun ishe ta ga rashin kula a wurin iyaye, din ta samu namijin mai zakin baki da sauransu, sai kiga an juya maka a hankalin yarinya, ta shiga halin da ba haka. Sannan kuma wato shi society din ana ganin kamar cikar kimar mace in dai ba ta da aure ba, kimar ta ta ragu. So advisably dai tayi auren yafi
idan babu wanda ya fito fa
shi aure zuwa yake. In bai zo ba za ta iya rayuwarta ta samu abin yi ta kama kanta, sannan kuma ta yi rayuwa kamar kowace dan adam. Amma kalubalen ba kadan bane ba. Misali lokacin da bani da aure, akwai bayan na shiga makarantar Islamiya inda nake voluntary koyarwa din nan, to sai wata kawa ta matar wani mai hamshaki mai arziki, bana san in kira sunaye, tazo ta bani shawara ku dinga yin makaranta ni da ita, saboda gidansu gidan yawa ne, akwai yara kuma mijinta yana gina wata kafa ta fara Islamiya. So idan muna makarantar ita suna koyar da Arabi, ina koyar da Turanci, in Allah ya taimake mu da idan mijinta ta zai iya bar mana makarantar. Ina tashi daga makaranta zan je gidan ta mi wannan makaranta wani lokacin haka, kuma tunda wata ce za mu yi hira nan kadai ne gidan da nake zuwa in hira, wani lokacin zan iya kaiwa taran dare, bai ke ba ni tara gidan amma dai zan shiga mota. Amma tunda zan fita dai in kai dare, mutane da yawa wasu ba su fahimci ma me nake yi ba, kawai in dai mace za ta fita ta kai dare yar iska ce irin za a yi ta miki kallo kasa kasa, har akwai wanda ya tako ya zo ya kawo barata gurin babana, shi kuma babana ya san abin da nake, shi yasa da ce miki in ka samu support na iyaye ba wani abu, duk wannan abubuwan ne ban yadda sun yi limitin dina, na yi abu yanda wasu suke yi ba, na yi abu yanda nake so na yi, kuma ina kokari in ga cewa a duk abubuwan da nake yi ban saba wa Allah ba. In dai mace za ta iya ta kama kanta ta nemi abin yi ba tare da ta saba wa Allah ba, ba ta yin saban Allah ka ba ira, sai ga Allah zai kare ta, zai tsare mata mutuncin nata, kuma za ta ga duk inda ake so a kai sosai. Sannan kuma ina nemi taimakon Allah, magana dai ita ce Allah ya halicci mace da namiji kuma yi complementing the roles don juna, yana da kyau sosai mace ta yi aure kamar sutura mace kenan, saboda ko a yanzu zaka ga ana ganin kamar mun kai wani level na rayuwa, akwai lokacin da muke ji cewa da muna da miji wani abu ba zai same mu ba, amma dai duk da haka gwargwado an tsare mutuncin ƴaƴa, an tsare na iyaye, sannan kuma ana neman na kai shine mai muhimmanci. Mu alhamdulillah muna sa rai wata rana mu ma Allah ya ba mu mijin mai auren.
Amin. Hajjia Aisha, yaya kike kallon wannan al'amari?
Akwai abubuwa da yawa wanda ni ina ganin da iyayenmu za su fara yi da gaskiya za a samu sauki sosai a wurin mutuwan aure. Shine in an tashi an yi aure, ba ƴarki kadai kawai zaki kira ta kice zaki mata fadan zuwa gidan miji ba, a'a, idan danki kika aurar ki gaya mishi hukuncin aure, dan koda ya tafi ya san hukuncin aure, da ana haka da wani abu duk ba zai faru ba. But in aka tashi kawai mace ke kadai ake koya ma zaman aure, ba a koya ma maza, ai yanda na mace za ta bar gidan iyayenta gidan aure, kai ma namiji haka zaka bar gidan iyayenka ka je ka kama gida ka zauna da matarka, to in iyayenka ba su koya maka zaman aure ba, ya za a yi ba za a dinga samun yawan saki ba? Wani sa'in abin da bai kai ya kawo ba akan ruwa, sai ga namiji ya saki mace
ruwa dai,
saboda iyayenshi ba su mishi fada ba, ba su gaya mishi me hakkin aure ba, to kin gani
mecece maslaha?
Da za a samu yanda ake ma mata fada, okay mace zo iyayenki su miki fada za a kai gidan miji, sai a kira namiji shi ma zo iyayenka su muka fada, kai ma saboda yanzu kai ma ka zama magidanci, sai a nuna maka hukuncin aure, a nuna maka darajar aure, saboda at the end of the day duk abin da ya lalace mace ake nunawa
haka.
To kin ga already society din mu mun nuna duk wani abu a hannun mace yake, amma kuma a waje kuma sai a ce namiji shi ke rike gida, ta ina namiji yake rike gida? Mace take tarbiyyar da gidanta, mace take rike gidanta
sosai,
training din yaya wake yi mace ke yi? To kuma sai ki ga wasu miji ya sako matarsa, ya sako ta da ƴaƴa, ya dawo gidansu, maybe iyayen da ba masu ƙarfi bane, kun yi aure kusan shekara 20 ko haifo ƴaƴa 6 ƴaƴa 7, ka sako ta ta dawo gidansu da ƴaƴanta, iyayenta ba masu ƙarfi bane ba, ya za a yi su kula da ita? Dole in suka zauna kwana 1 kwana 2 na marmari, dole za a zo a fara musu gori, kai ai nan ba gidan ubanka bane. Sometimes iyayenmu suke taking frustration din abin da dan wuni ya mai ƴar su, sai su taking din shi akan ƴaƴan ƴarsu ko ƴaƴan dan su, ko kuma yaro yanzu yana abu kaza, sai a ce ai dama ai uwarsa ya gada halin uwarsa ne, a'a ai halin ubansa ne. To kin ga tun daga nan an fara samun matsala, daga nan wannan yaron zai tashi da irin wannan abubuwa. Kuma akwai one thing, dan ka auri mutum yau kun rabu, tunda rabon aure ne ba a ce ku mai da junanku enemies ba, ku tsaya kuna gaba, duk abin da kuke yi ƴaƴanku suna gani da shi za su tashi, lokacin ne ƴaƴanku za su fara tunani, ni in ina wurin babana, babana ya ce mama ta ce muguwa, mama na ne bata da hali mai kyau. kyau. In ina wurin mahaifiyata, mahaifiyata za ta ce ai ubana ba shi da hali mai kyau, ubana mai mugu. Kuma kuna fada a tsakaninku. Ai an nan will stand in the middle. Ubanmu mai fada, uwanmu mai fada, wa za mu bi. Lokaci sai kika sun fara developing wani irin hatred on their own. Wanda iyayensu they are too busy fighting themselves, ba za su zauna su kula da halin da iyayensu suke ciki ba. Shine sai kika an samu yaro ya fi karfin iyayensa. Sometimes zaka shiga depression saboda me yasa miji ya sako ka da ƴaƴa baka da means of taking care of them, ka dawo gidanku iyayenka sun yi frustrated ɗinka, sai ka rasa yanda zaka yi. Sometimes sai kika kina roƙon Allah da ma baki haifi ƴaƴan ba ma, da ma ke kadai ce yanzu ayu just move of the house tun kuma a hakan wasu zaki ga suna guduwa su bar ƴaƴan a wurin kakanninsu. Uwa ta shiga duniya ta bar ƴaƴan saboda me yasa, saboda iyayenta ma sun gallabe ta, bata ji daɗin zaman gidan miji ba, bata ji daɗin zaman gidansu ba. Da iyayenmu za su ji, sai kika in aka fara magana sai kika ji sun fara mu ma haka kaka nanmu suka yi, mu ma haka iyayenmu suka yi. But akwai canji, yanda zamanin ne yake canjawa, yanzu ana ƙara sanin addinin musulunci, ana faɗakarwa, yanzu an fara understanding what it means. Ya kamata ce iyayenmu su zauna su yi nazari, dan iyayenku sun muku haka, ba lalle bane ba ko kuma ku manaku ƴaƴa. Duniyan nan canjawa yake, da ba kaset ake using ba, yanzu ina kaset, yanzu ba an koma CD ba, to yanzu ina ma CD, yanzu an koma suna USB.
To mi sauraro, anan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ƴamace a yau. Amma idan aka kasance da mu a makon gobe, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Binta Rabiu Sifikin da Hajiya Aisha Mu'azu, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa kuni lafiya.
Lokaci yayi da awal garba zai kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Da kasar jamhuriyar Kamaru wanda a farkon shafinta ta kwarama ta mana cewar ɓangaren hukuma mai kula da jaraba bamba kaloriya a kasar jamhuriyar Kamaru a shekara ta 2021 sun gano cewar akwai waɗansu ɗalibai waɗanda suka yi satar amsoshi, kuma a hali yanzu dai za a yi musu hukuncin da ya dace da su. Sai kuma jaridar da misage ta kasar jamhuriyar Kamaru wanda ta wannan mana cewar matsalar wanda mai kudaden tallafin corona wanda yanzu haka ya sanya manyan ministocin kasar jamhuriyar Kamaru hantar su ke kadawa, tunda babban bankin ba da lamuni na duniya ta nemi gwamnatin kasar da ta mika mata sunayen waɗanda suka yi da ciki a kan waɗannan kudaden. Sai kuma jaridar Horizon wanda ita kuma ta ce ƙungiyar Peter Flaku ta Fulanin kasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar CPN ta asalin arewacin kasar yanzu dai suna ta kokari na ganin cewa sun haɗa gwiwa su domin farfaɗo da al'adun gargajiya a kasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar Realite kuma ta bayyana mana cewa yanzu dai gwamnatin shugaba Biya ta yi ƙarin kuɗin faso daga sefa 35 zuwa sefa 135 a kasar karan farko kenan da gwamnatin shugaba Biya ta yi irin wannan ƙarin kai tsaye. Za mu kammala shan jaridar namu na wannan mako ne da jaridar Afrinidiya, inda ita kuma ta ce ga dukkan alamu dai suna nunawa cewa yanzu za a kwace wa kasar jamhuriyar Kamaru haɗa gasar cin kofin zakaru nahiyar Afirka wanda za a gudanar a shekarar 2025 nan domin matsalar tsaro a yankin yan awanan kasar Kamaru da kuma yadda cutar coronavirus take yin illa a al'ummar kasar baki ɗaya. Muhammad Awal Garba, Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elikaya da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin nan nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.